Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Abokina mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirinmu na yau. Duk lokacin da shiri ta gabato haka, nakan cika da farin ciki domin na ba da gaskiya akwai albarku da Ubangiji ya shirya domin mu a shirin. Don haka a marmotsu kusa da akwatin rediyo domin a samu wa'innan albarku. A shiri na yau, Pastor Yohana Dangana, Pastor Ishaya Amos Katia da Pastor Audu suna shirye a filin domin su karfafa mu da shirye-shirye da muke tare da su. Don haka mai sauraro, kada a yi nisa da akwatin rediyo, a gaiciyan uwa da abokan arziki domin su bi shirin. Ni ne Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka domin iyali. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. Kan maganarmu a yau shine Ibrahim da Saratu. Ibrahim da Saratu, iyali masu ban gaskiya. Ibrahim da Saratu, iyali masu ban gaskiya. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangijinmu wanda ke cikin sama, mun gode maka da ka zabe mu da matanmu. Muna roƙonka ka ba mu bangaskiya irin na Ibrahim da Saratu, domin ta wurin bangaskiya ne kadai za mu ga fuskarka. Mun roƙi wannan cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Littafi mai tsarki ya ce, Allah ya kira Ibrahim ya bar garinsa, ya bar ƴan uwansa, ya bar jama'arsa, ya tafi zuwa ƙasa, zuwa inda bai taɓa sani ba. Ya tafi ta wurin bangaskiya. Matarsa Saratu bata san inda za a tafi ba. Ta ɗauka ƙuduri za ta bi mijinta ba tare da musu ba. Ta yi abin da waɗansu mata da ba za su taɓa iya yi ba. Da a zamaninmu ne a yau, miji ya zo ya ce da mata, ai na yi mafalki, Allah ya ce da ni in bar garinmu in kama tafiya cikin daji zuwa wani gari inda Allah zai nuna mana. Ban yi tsammani a yau matanmu na yau za su yi biyayya kai tsaye ba. Ban yi tsammani mazaje a yau za su yi biyayya kai tsaye ba, sai kowa ya fara shakku ko kuma ya fara neman hujjoji. Amma matar Ibrahim Saratu mace ce mai ban gaskiya, mace ce mai biyayya, mace ce mai taimakon mijinta, mace ce wanda ta san darajan aure, ta kuma san darajan dokokin aure. Domin littafi mai tsarki ya ce, Afisawa Sura 5 aya 22, mataye ku yi zaman biyayya da mazaje naku. Saratu ta san da wannan ƙwarai da gaske, shi yasa ta yi ma mijinta biyayya, sai ta fita ta kama bin mijinta. Suna tafiya kwararo-kwararo, daji-daji, anguwa-anguwa, ƙauye-ƙauye, suna ta tafiya zuwa inda Ubangiji Allah zai nuna musu. Wannan labari yana samuwa a littafin Farawa Sura 12 aya 4 da 5. Littafi mai sarki ya ce, Abraham fa ya tafi kamar yadda Ubangiji ya faɗa masa, Lot kuma ya tafi tare da shi. Abraham yana shekara 75 sa'an da ya fita Haran. Abraham ya ɗauki mata tasa Saraya da Lot ɗan uwansa da dukan dukiyarsu da suka tattara da masu rai waɗanda suka samu cikin Haran, suka fita fa domin su tafi cikin ƙasar Kan'ana. Cikin ƙasar Kan'ana kuma suka zo. ‘Yan uwana maza da mata, domin biyayya da Saraya ta yi ma mijinta, haka kawai ta fara bin mijinta zuwa ƙasan da bata sani ba. da wata mata ne a yau za su ce anya mai gida mafalkin nan naka gaskiya ne kuwa ba giya ka sha ba koko ba rudanka aka yi ba yaya za a yi ka tashi a garin nan inda gonakinka suke inda mun riga mun yi gidaje inda mun riga mun sa kadarorin mu inda yan dangin mu suke amma ka ce wai mu bar garin mu mu tafi wani gari da Ibrahim bai same shi da sauki ba inda a matan mu ne a yau amma Sar'atu ta yi masa biyayya ta ce za ta bi shi ko ina ne zai tafi bata damu ba amma da yau ne wata mace za ta ce ita ba za ta rubu da ƴan uwanta ba ai ga ƴan uwanta anan ga mamanta kusa ga babanta kusa ba za ta tafi wani garin da bata taba gani ba Sar'atu ta yi masa biyayya suka kama tafiya har sun iso kasar Masar inda wani sarki mai suna Abimelech na kasar Gera a cikin Masar ya so ya dauki matar Ibrahim ta zama mata tasa za mu same shi a farawa sura 12 aya 10 zuwa 20 da sura 20 aya 1 zuwa 18 da za a dauke ta ta zama matar wani daga nan kuma a kashe mijin aka tambayi Ibrahim matar ka ne wannan sai ya ce a'a kanwansa ce ba matarsa ba amma hadda haka ta goyi bayan mijinta domin inda ta ce a'a ƙarya ne ni matarsa ne da za a kashe shi ita kuma a dauke ta ta zama matar wani amma haka ta sa rayuwanta cikin hatsari ta yadda ta goyi bayan mijinta domin kar a kashe shi ƴan uwana maza da mata idan mijinki ya shiga cikin tsautsayi zaki goyi bayan sa ko kuma in mijinki ya shiga cikin damuwa zaki goyi bayan sa da yawa yau wata mace za ta ce ai shi yasa kanshi ba ruwana koko ai ita ta jawo ma kanta ba ruwana mu zama masu tausaya wa juna ko da mun yi kuskure mu goyi bayan juna daga baya mu yi gyara mu yi tuba Allah kuma zai gafarta mana amma kada ka ga matanka a cikin kuskure ko kuma a cikin damuwa ka yashe ta ko a cikin ciwo ka yashe ta ko kuma ta yi maka laifi ka yashe ta ko kuma ta yi ma wani laifi a wani wuri ka yashe ta ba haka bane matan nan ta goyi bayan mijinta har lokacin da aka dauke ta an kai ta gidan wannan sarkin Masar sarkin bai iya yin amfani da ita ba domin Ubangiji ya turo da malaika cikin dare a mafalki ya gaya masa wannan matan annabi na ne kada ka taba ta kada ka yi jima'i da ita kada ka lalatar da ita Ubangiji kuma ya kashe mazakutansa bai iya amfani da shi ita ba har gari ya waye sai aka dauko saraya aka mayar ma Ibrahim an ce masa ga matarka me yasa baka gaya ma sarki cewa wacan nan matarka bane Ibrahim ya ce ai ina jin tsoro ne don kar ku kashe ni mun ga goyon bayan da saraya ta yi ma Ibrahim ina roƙon mata a zamanin yau ina roƙon maza a zamanin yau mu goyi bayan mata mu goyi bayan maza amma kada mu ga kanmu a cikin kuskure mu yashe da juna Ibrahim da matarsa iyali ne masu ban gaskiya sun baro gida cikin ban gaskiya sun yi tafiya cikin daji cikin ban gaskiya har sun kai inda Allah ya so su kai cikin ban gaskiya bari Allah ya taimake mu mu zama da ban gaskiya kamar Ibrahim bari mu yi addu'a ya Ubangiji mun gode maka maza da mata da ka sada mu da su yau domin mu yi aure ka taimake mu mu koyi Ibrahim da matarsa mu kasance masu ban gaskiya a gare ka abinda kana so mu yi maka Ubangiji ka ba mu hazaka mu yi ban gaskiya a kai domin mu cika abinda kace mu yi ka taimake mu kada hankalin mu ya rabu ko mun yi kuskure ka sa mu goyi bayan juna har mu tuba mu sulhunta da juna mun roke ka ka ji mu a cikin sunan Yesu mai ceton mu amin
Adventist World Radio Muryar Mege
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa. AWR Sashin Hausa. Mai sauraro sai mun gan sakonka. Wannan fili ne domin zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Jingri Hospital. Bayan mun saurari wannan waka, Pastor Ishaya Amos Katia zai biyo baya da sako a shirin na yau. Mai sauraro kar ayi nisa da akwatin radio.
Ji kuna mu
haikali ne na Ubangiji,
kafafuwa mu
haikali ne na Ubangiji,
hannaye mu
haikali ne na Ubangiji,
idanu mu
haikali ne na Ubangiji.
Amma
wanda ya bata haikali Allah zai bata shi,
domin
haikali ne na Ubangiji,
domin
haikali ne
masubi ya
sumadagi abinci,
yawanci masubi ya
sumadagi abinci,
yawanci masubi ya
ciye ciye barkatai,
yawanci masubi ya
ciye ciye barkatai. Sumanta jikuna su haikali ne na Ubangiji, sumanta jikuna su haikali ne na Ubangiji,
jikuna mo
haikali ne na Ubangiji, haikali ne na Ubangiji,
hannaye mu
haikali ne na Ubangiji,
idanu mu
haikali ne na Ubangiji.
Amma
wanda ya bata haikali Allah zai bata shi,
domin
haikali ne na Ubangiji,
domin
haikali ne na Ubangiji.
Ku duba yamma ta
zunta ciki ko ina, zunda ciki ko ina,
ku duba maza ma
cuwa cuwa ko ina,
ku duba maza ma
cuwa cuwa ko ina,
ku duba masubi
auraya tara mata, sumanta jikuna su haikali ne na Ubangiji.
Mai sauraro barkamu da wannan lokaci, sunana Pastor Ishaya Amos Katia. Za mu yi karatu a cikin littafin mai Zabura sura 76 aya ta 5. Ayar maganar Allah tana cewa an kwashi ganimar sojojinsu masu ƙarfin hali, yanzu suna bacci baccin matattu, ba waninsu da ya ragu da zai yi amfani da makamansu. Allah ya sa wa karatun maganarsa albarka. Kan maganar da za mu yi magana a yau shine menene mutuwa? Menene mutuwa? Bari mu yi addu'a. Mai tsarki Allahnmu babba, mai iko duka, godiya yabo naka ne har abada. A yanzu da za mu yi magana cikin littafinka mai tsarki, bari dukkanmu mu samu karuwa, ka taimake mu da fahimta mai kyau, ka kuma iza mu ga turbar biyayya da ita, albarkacin Isa Almasihu mai cetonmu. Amen. Kamar yadda na faɗa da farko, kan maganar mu ita ce menene mutuwa. Mutuwa dai a yau an santa da ababa da dama da ta auka ma ƴan adam, kama daga rabuwa da ƴan uwa, rabuwa da kamnatattu, kasa burin mutum, tana ma iya hana mutum ci gaba da rayuwa a wannan duniya. Mutuwa babu shakka ta yi ma mutane ɓanna a hanyoyi daban-daban, domin haka ma a yanzu mutuwa ta zama babban maƙiyinmu. To tambayan da muka so mu amsa wanda ita ce kan maganan ita ce menene wannan mutuwa? A ayan da mun fito karantawa, ayar Allah ta ce sojoji na Filistiyawa da suka zo suka yaƙi Urushalima, amma a wannan karon an yake su har ma an kashe su sun gudu an kuma kwashe ganima sai shi mai rubutun wannan sura yana cewa Allah ka taimake ni kada in yi bacci irin baccin matattu wannan aya ta bude mana ido cewa mutuwa bacci ne to amma wani irin bacci akwai bacci kala daban-daban akwai masu bacci na hutawa kamar yadda muka samu labari tsakanin Lazarus da ya rasu da bayanin da Isa Almasihu yayi sa'an da yake cewa dan uwan mu yayi bacci sai suka ce masa ai in bacci yake yi ma'ana ya sani cewa zai warke amma da Isa Almasihu na maganar mutuwa ne to da ya gane cewa ba su fahimta ba wannan maganar na samuwa cikin littafin Yohana sura 11 daga aya na 11 har zuwa aya na 14 sa'an da ya ce musu to lalle dan uwan mu ya mutu mu tafi yanzu mu je za mu tashe shi ita mata ta so ta yi shakka ina sani zan yi tashi mana amma ai sai ranan tashin matattu sai a kwanaki na karshe sai Isa Almasihu ya gaya mana cewa wanda ya bada gaskiya gare shi ko ya mutu za ya tashi sai muka samu ƙarin magana akan bayanin nan da aya na 21 zuwa aya na 25 wanda Isa Almasihu na ƙara jaddadawa cewa sa'an da mutum ya bada gaskiya gare shi yana bacci ne wannan mutuwa bacci ake yi ba mutuwa ne na rabuwa na har abada ba ba mutuwa ne wanda muke mata fasaran cewa mun rabu ba ba mutuwa ne na cewa mutum shikenan ba amma wannan bacci da alƙawarin mu wannan baccin da ake yi ga wanda ya bada gaskiya ne ga Isa Almasihu sabanin abin da muka san illar mutuwan da ta jawo yanzu wannan mun gane cewa mutuwan nan bacci ake yi mutuwan nan tana kawo mutum ne ga kadadan wani rayuwa a sakamakon wani abin da mutum ya yi wanda za mu samu fahimta a darasinmu na gaba to har yanzu yan uwana kamar yadda na ce akwai mutuwa kashi daban-daban akwai kuma wanda suke bacci amma baccinsu na ƙiwiya ne kamar yadda muke samu a cikin littafin Misalai sura 6 aya 9 ayar Allah tana cewa masu ƙiwiya ko da gari ya waye sai su kwanta su jawo bargo su ƙara rufe kansu wannan bacci na ƙiwiya ne akwai kuma bacci kamar yadda na faɗa na hutawa to amma bacci na mutuwa wannan bacci ne wanda ba za a tashi yanzu ba bacci ne wanda mai shi zai ci gaba da yi sai in ranan da Isa Almasihu ya dawo don haka yan uwana kada mu tashi da batun cewa mutuwa ta raba mu da dan uwa ta raba amma akwai ranar tsaduwa mutuwa ko da ta kawo muka illa babu shakka za ta iya kasancewa watan wata rana za a dawo mutuwa za ta iya yi maka babbar cuta amma nan gaba za a sake saduwa mutuwa wannan ba ita ce ƙarshe ba mutuwa bacci ne a yanzu domin haka littafi mai tsarki ya ci gaba da ƙarfafa mu kamar masu binsa yana ƙarfafa mu kamar masu ba da gaskiya gare sa cewa kada mu ji tsoron wannan mutuwa bacci ne wannan mutuwa kamar hutu ne wannan mutuwa dan lokaci ne na kadan kamar yadda akan kwanta da yammaci in an kwanta ba za ka san cewa awoyin da ke tsakanin lokacin da ka kwanta da lokacin da ka tashi me ya faru ba haka nan ne wanda ya mutu wanda yake bacci na mutuwa a yanzu ba zai san abin da ake yi a duniya ba sai wancan rana da aka tashi to tsakanin waɗannan ayoyi ko kuma surori na ran da ya mutu da kuma lokacin da ya mutu da ran da ya tashi wannan bacci ne bisa ga faɗin littafi mai tsarki domin haka muna kira ne ga yan uwa muna kira ga mai sauraro kowannenmu ya sani cewa i mutuwa ta shigo, i mutuwa ta raba mu da yan uwa, i mutuwa ta raba mu da kamdatattu, i mutuwa ta samu mun kase waɗansu buri da ya kamata mu yi, i mutuwa ta raba masu mulki ma da mulkinsu, mutuwa ta kan raba miji ma da mata, mutuwa wata mutuwan ma hatta akan ce ta raba mutumin da wahala. To kowace irin mutuwa ne aka yi, wannan ƙarshenta aya yau ta tabbatar mana cewa bacci ne. Sannan kamar yadda muka gani, domin Isa Almasihu ya kwatanta ya kuma gaya mana cewa babu shakka yana da ikon ta da matattu, shi yasa bayan da Lazaru ya mutu har kwana hudu rannan da ya je, ya sa aka gangarar da dusin, ya kuma yi kira da murya mai ƙarfi, Lazaru ka fito, ya kuma fito. Ma'ana Lazaru ya yi bacci a kabari na kwana hudu na mutuwa. Amma ni da kai mai sauraro, in mun yi bacci ko yan uwanmu wanda suka yi bacci, ko da shekara nawa suka yi, ko da wata nawa suka yi, ran da Isa Almasihu ya zo, za a yi kira, za a samu waɗanda suka ji shi domin sun yi baccin cikin Isa Almasihu, sun karɓe shi, ya zama mai cetonsu, domin ya ce wanda ya bada gaskiya gare shi ko ya mutu, ma'ana ko ya yi bacci na mutuwa na yanzu, zai sake tashi. Da fatan mai sauraro da dukkan wanda ya samu zarafin jin wannan sako, za mu kasance a shirye domin samun 'yancin zama tare da Isa Almasihu bayan wannan mutuwa. Allah shi taimake mu. Za mu yi addu'a. Allah, mun gode maka, cika mu da ruhunka mai tsarki, ka yadda mu yi shiri kamin mu kwanta bacci, kuma mu kasance shirin mun sadu da kai ne domin raina har abada. Wannan shine roƙon cikin Isa Almasihu mai cetonmu. Amen.
Duk wani mutum da ka gani ya zama wani abu a yau, to wasu mutane ne da suke kewaye da shi suka gina shi ya zama wannan abun. Wataƙila malamai ne, wataƙila iyayensa ne, wataƙila maƙotansa ne, wataƙila abokan aikinsa ne, ko kuma abokan hiransa. Babu yadda za ka iya zama wani abu a wannan duniya ba tare da taimakon wasu mutane da ke kewaye da kai ba. Domin mutum shi kadai ba zai iya rayuwarsa har ya ginu ya zama wani abu ba idan ba tare da taimakon waɗanda Allah ya tura a cikin rayuwarsa ba. Duk matsayin da ka same kanka a yau mai sauraro, ka sani cewa akwai wani a wani guri ko ko waɗansu a wani guri da suka taimaka maka domin ka zama wannan abu. Akwai wani da ya taimaka ya nuna maka wani abu a rayuwarka wanda yake har yau rayuwarka ta canza. Wani ya nuna maka hanyar da za ka bi domin ka gano abin da baka sani a da ba. Wani ya nuna maka matakin da za ka ɗauka domin rayuwarka ta ci gaba fiye da yadda kake. Abin tausayi ne a yau sai ka ga wani ya ce, a kyale ni, ni zan yi rayuwa ta ba tare da taimakon wani ba. Ai, ni zan gina kaina ba tare da taimakon wani ba. Wannan kuskure ne. Mai sauraro, idan kana so ka zama wani abu a rayuwarka, to lallai sai ka yi cuɗanya, ka yi tarayya da waɗanda suka san wani abu fiye da kai, da waɗanda suka gano hanya kafin kai ka gano wannan hanyar, da waɗanda suka hangi gaba fiye da yadda kai kake hanga. Idan ko kai tafiya da irin waɗannan mutanen, za ka samu nasara, za ka ginu a cikin rayuwarka. Saboda haka mutum mai son zumunta ne da mutane, idan ko yayi zumunta zai samu ginuwa. Ko zuciyarka a buɗe take domin ta koyi wani abu daga waɗanda suke kusa da kai, wanda za ka yi riba ka ginu daga gare shi, ba lallai sai wanda ya girme ka ba ne, ba lallai sai wanda ya fi ka arziki ba ne, ko ga yara ƙanana ma, ko ga waɗanda suke ƙasa da kai, ko ga waɗanda kai shugaba ne a kansu, za ka iya koyon wani abu daga gare su. Duk wani malami da kake gani a rayuwarsa shi ma ai yana buƙatan ɗalibai. Duk wani hamshakin ɗan kasuwa yana buƙatan waɗanda za su zo su riƙa sayan kayansa. Duk wanda yake ba da aiki yana buƙatan ma'aikata su zo domin su yi masa wannan aikin. Ai, babu sarkin da zai yi nasara idan ba tare da talakawansa ba. Saboda haka a rayuwar da muke yi muna buƙatar mutane. Kuma duk mutum da Allah ya turo a gare ka, ya turo shi ne domin ya gina ka. Saboda haka a yau mai sauraro, ka kawar da son zuciya, ka zama mai sauƙin kai, mai ƙaskantar da kai domin ka samu ginuwa a cikin rayuwarka. Domin mutanen da Allah ya turo maka, ya turo su ne domin su gina ka, su mai da kai ka zama fiye da abin da da ba haka kake ba. domin ka ginu kai ma ka zama mai gina wasu. Wannan sako ya fito ne daga hannun Malam Habu Dawaki, wanda ni Malam Audu na karanta.
Ya abinda ya sauka kenan a shirin na yau, mun gode maka mai sauraro da kasancewa tare da mu. Ina fata an samu karfafawa da ginuwa a shirin. Sai ayi kokari a ci gaba da gaitan yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu wayannan albarkun ta dalilin sauraro. Ina godiya zuwa ga Pastor Yohana Dangana da ya bishe mu a fili domin iyali, Pastor Ishaya Amos Katia a fili domin sujada, da kuma Pastor Audu da ya ba mu guziri. Duka muna cewa mun gode. Kai ma mai sauraro, albarkan Ubangiji ya ci gaba yana bishe ka, yana bi da kai cikin duk abin da kake yi. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewamchi, ba zan manta da shi Pastor Ibrahim Ishaku Gyangba. Ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.